إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara taruwar mu a wannan masallacin na Masjidu Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité Dipté a birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam a kowace rana ta Asabar muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba manta ba har yanzu muna a cikin kitabul li'an kahin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambaya guda dai wanda tambaya ce mai matukar muhimmanci mai tambayar dai bayan gaisuwa yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan gaisuwa yake cewa malam wallahi ina cikin gagarumar matsala kuma wallahi ku kadai za ku san wanga abun da nake a ciki a rayuwata domin na yadda da ku mallan ina neman taimako a wajen ku wallahi mallan ni dai namiji ne wanda nabima aboki muka bata rayuwar mu a wajen sabon Allah madaukakin sarki yanda kuma abun yake shine na kasance ina da wani aboki na da muka tato a tare akwai da yoshe tare muke wata ran muna zamne muna kallon tele muna kallon film sai kawai ya doki hannunsa yasa a cikin wandona ya kama al'aurata yana wargi da ita to ni a can na aza wasa ne kuma ba zai ƙara yi ba bayan wannan sannu yana yi har abin ya zama mona jiki yace mallan wallahi yanda nake jin sha'awar da namiji ko mace bana jin sha'awar ta haka nan yace har ya kai ga wa'anda muke aikata abun tare idan muka hadu da juna sai mu ji ba abun da muke so mu yi in ba wannan wasa da al'aurar ba da muke yi yace mallan wallahi ya zama mini ina jin ma babu yanda za a yi in bar wannan abun yace domin idan har abun ya taso mini in ban yi shi ba ko kuma nayi istimna'i ma'ana nayi wargi da hannuna da al'aurata to ba na jin kwanciyar hankali yace ba wai mallan ina nufin ba mukan nemi juna ta baya yace a'a muna dai wasa da juna ne dan saboda mu kawar mu kanmu wannan sha'awar yace wallahi mallan ina cikin babbar matsala ina roƙonku idan akwai abun da za ku bani to sai ayi mini yace Allah idan akun abun da za ku bani domin Allah ya gafarta mini to ina so a bani shawara kuma idan akwai wani aiki da zan yi domin Allah ya huda min wannan abun daga cikin rayuwata a shiri nake yace wallahi mallan na sha dokar alƙawalin zan bari amma kuma sai na kasa ban san me ke sa wannan ba mallan don Allah dan annabi ka taimaka mini ka roƙan mini Allah ya raba ni da wannan abun da nake ciki kuma a shirye nake dukkanin shawarar da kuka bani in yi aiki da ita subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas wannan tambayar tana cike da ban tausayi da ban al'ajabi tambayar wallahi da na saurare ta zuciyata ta kada sosai ni tunanin wai shin irin wannan abubuwan da muke jin labari waye ashe har da gaske ma ne subhanallah kahin mu je gaba da amsar wannan tambayar da farko wai abinda suke aikatawa wannan kin wasar da suke da al'aurar su a tsakanin junan su shin yana dokar hukuncin liwadi ko bai dokar hukuncin liwadi tunda ku kun ga anan yace ba wai suna neman juna ta baya bane a'a wanga zai yi wasa da al'aurar wanga har ya kai ga mi su yi istimna'i ma'ana meke da suna su yi inzali mani ya huto musu wannan shine abin da suke to yana dokar hukuncin liwadi ko kuma baya dokar hukuncin liwadi amsa anan shi dai ne me ake ce maliwadi abin da ake ce maliwadi shine al-ittisalul jinsaini baina zakaraini ma'ana shine jinsi biyu su hadu na maza a wajen biya makan su bukata kinan liwadi ba dole bane wai sai an nemi ka ta dubura kawai yake liwadi matukar dai kai da namiji ne kuka yi musharaka kuka hadu dan biya ma junan ku bukata ta hanyar wasanni ko abin da ya kama da haka yana dokar mi yana dokar hukuncin liwadi kenan ka san a cikin abin da kake cike daga harko sannan kafin mu je gaba da amsa har yanzu wannan tambayar akwai karatu mai yawa a cikin ta daga cikin karatutukan da nayi lura da su akwai wasu abubuwa guda uku na harko yana nuna muna alal abai an yuraqibu abna'ahu ya zama dole ga iyaye su kula da ƴaƴansu su san a cikin wani hali ƴaƴansu suke a ciki kun ga a yanda ya faɗa mini cewa fa babu wanda ya san wannan halin da yake cike ce sai shi sai Allah sai abokan da suke aikata wannan kenan iyaye ba su mami ba su ma sani ba mun gane ko ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah sa'ilun kullu rajulin amma star'a ahafiza zalika am dhiya'a Allah madaukakin sarki zai tambayi kowanne mutum dangane da kiwon da ya basa ya kiyaye wannan kiwon da aka basa ko bai kiyaye ba ma'ana ƴaƴan da Allah ya baka Allah zai tambaye ka ka kula da tarbiyar su ko baka kula da tarbiyar su ba kenan dole ne iyaye su kula ƴaƴan su da wa suke abota abu na biyu da wannan meke da suna wannan tambayar take nuna mana shine atharu sadaqati ala al-insan tana mana tasirin abokantaka akan mutum ku ji wannan shi bai iya wannan abun ba waye koya masa waye koya masa shine aboki mun gane ko aboki ya koya masa shi yasa mi Allah yake cewa al-akhilau ba'duhum li ba'din aduun ila al-muttaqin ana tashi al-qiyama abokai za su kasance makiyan juna sai wanda suka yi abota da mi da tsoron Allah madaukakin sarki mun gane ko wannan shine kenan kenan mu kula da ƴaƴan mu da wa suke abota sannan mu karan kanmu mu san da waye kamata a ce mun yi abota da shi domin aboki me yake da suna Hausa Laraba ke cewa as-sahib sahib aboki majanyi ma'ana ko da baka abu aboki yake iya jawo ka a wajen yin sa abu na uku da wannan abokin namu na yana da kyau a duk lokacin da akai wani sabon Allah akan ka akai tsaye ka taka birki kada ka ga cewa ba komai bane a cikin tambayar ta sai yake cewa shi lokacin da abokin nasa ya sami shi hannu a cikin wando yana wasa da al'aurar sa sai ya doka kaman ba komai bane me yake da suna abun nashi dai ne ya taso shikenan za a bari yace sannu sannu idan yazo yana haka yace har ya kai ga ma abokin nasa idan ya sabko daga école zai tura a gidansu shi a kirawo shi su shiga a cikin daki su ta wannan abu abin ya zan musu jiki ashe kun ga da tun harko ya nuna masa baya so ya nuna masa bacin rai da takan iwa a gaba ba za ta mi ba ba za ta aku ba haka manzon Allah ya koyar da mu a duk lokacin da kaga sabon Allah madaukakin sarki musamman idan kasance sabon Allah ya shahe ka da hannunka a ciki to kai kokari kai mi ka tsaya da wannan abun kada kaga wai abu ne karami bai taka kara ya karya ba mun gane ko kamar yanda nake da suna ɗaya daga cikin masu kima yake cewa khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahiya tuqa yake cewa ka bar zunubi karamin sa da babban sa shine tsoran Allah madaukakin sarki a ƙarshe yake cewa la tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa kada ka raina karamin zunubi domin da tsatsawa gulbi ke cika kenan duk abin da ka gani na sabon Allah wanda ya shahe ka kai kokari a karo na harko kai mi ka hana sa wannan shine kenan kadan daga cikin abubuwan da dai zamu iya karantuwa da su a cikin wannan tambayar to anan idan muka lura me yake so a basa shine mahuta ko mahutar da zan bada bata shahi shi kadai ba ta shahi kuma duk wani wanda yake abinda ake cewa al-istimna ko kuma al'ada sirriya mun gane ko shine al'adar boye me ma'anar al'adar boye shine istimna'i shine masturbation mun gane ko shine mutun ya zirka wasa da al'aurar sa wannan abu ne wanda yake samuwar mutun akwai wanda yana samuwar su tun suna ƴan kanana akwai wanda yana samuwar su ne bayan sun balaga kamar yadda malaman tarbiyya suka raba shi yasa suke cewa yaro tun yana karami ko yarinya tun tana karama idan aka ga tana wasa da farjinta ko idan aka ga yaro yana wasa da al'aurar shi yana kamawa yana tabawa to ai kokari a zan hana masa domin idan ya saba da wannan to shi zai sa yana jin dadi domin tun a wannan lokacin yana iya jin dadi idan ya saba to tun yana karami to kun gani abu ne mai wahala idan ya girma ya me ya bar shi to akwai su kuma wanda ba tun yarinta suke samun sa ba su kuma suna samun sa ne tun mi bayan sun balaga lokacin da balaga take cin su ana lokacin da sha'awa take karfafa akan su tunda da yamin wannan tambayar na ce mishi to ina so ka bani damar in maka tambayoyi isashi wanda za su bani damar in baka amsa mai kyau duka na tambaye shi daga farko har karshe daga cikin abin da na tambaye sa yaushe ne suka fara wannan kin sai yake ce mini sun fara wannan ne yana kusuna kusan yin shekara 17 anzi na ce kana da shekara nawa a yanzu yace mini yanzu ina da shekara 20 da nawa 23 yanzu shekara nawa kenan suna aikata wannan a shekara 6 ko shekara 6 kenan kenan a shekara 6 suna aikata wannan kin bayan wannan kuma a rage wanga kenan dan saboda a samu yayi wanga a rage mishi volume ina ji wanga kamar ya cire a bayan wannan yanzu dai wannan shi dai ne ma'ana lokutan da mutum yake iya samu wannan yana iya fara shi tun yana dan karami ya saba shi yana iya kuma mi yana iya sai bayan ya balaga sannan ya fara yin wannan a yanda likitoci suka nuna sun nuna cewa wannan istimna'i kin yana da meke da suna yana jawo cututtuka daban-daban ga mutunan amma ba ko da yaushe ba sai idan ya yawaita yin sa kun gane ko to a musulunci dai ya kasance ka yawaita yin sa ko baka yawaita ba baya halatta sai da uzuri malaman Hanafiya suna bada abubuwa guda uku wanda suke cewa idan suka samu mutum to ya halatta yayi wasa da al'aurar sa dan ya hutar da wannan na harko shine ya kasance yana a cikin tsananin sha'awa na biyu ya kasance baya da aure sannan kuma na uku ya kasance yana gudun idan bai yi wannan kin ba zai fada a cikin zina to a wannan lokacin sai ayi irtikabu akhaffud dararain sai ayi mi banna guda biyu ce ta faru dole sai an yi guda sai a lura wace ce ta yi zama karama to sai ayi wadda ta yi zama karamar ami a guji wadda ta yi girma mun gane ko da kai zina da kai wasa da al'aurar ka wane ne sauki mun gane ko to wannan shine sai suka ce kinan ya halatta amma da wannan sharuɗin guda nawa guda uku in ba su ba to baya halatta mun gane ko idan mutun yi zai shiga a cikin sabon Allah madaukakin sarki kuma idan ya yawaita zai iya kasancewa cutarwa ce ga lahiyar sa ba ma ga addinin sa kawai ba na harko a hanyoyin da zai bi ya meke da suna ya nisanci wannan da kuma duk wanda Allah ya sharafta da irin wannan na harko shine ya nisanci wannan abokan da suke wannan al'amarin da shi suke wasa da al'aurar su ya nisanci wannan abokan domin shi da kanshi yake cewa da sun gamu da juna da ya kalle su sai ya mi ba abin da yake zo mishi akai sai mi sai wannan abun sai ya ji ma ya kamata a ce sun tai sun yi ku ji har fitinar mata kai yace yanda yake shawar da namiji baya shawar mi baya shawar mace ashe suna maka da cewa ba dan liwadi wancan na asali kawai bane yake shawar namiji hatta a cikin maza wanda ba sa irin wancan liwadin suna isu shawar namiji mun gane ko shi yasa wannan kalubale ne ga iyaye akan mi akan su kula da abokan ƴaƴan su musamman in Allah ya baka diya masu kyau wannan zamanin da muke ciki idan kana da kyawu da ƴan mata da maza duka za su yi rububinka zaka kowa yana son abota da kai dan saboda kallanka kawai yake shi dadi yake shi yana biyan bukatar yana biyan mi yana biyan bukatar sa kana nan kai kana ta cin ado alhali ana zina da kai domin kallan da zai yana jin dadi kamar mi ce ce karamar zina ce ko yazo a hadisi manzo Allah yake cewa Allah ya rubuta ma kowace gaba zinarta yana daga cikin zinar idanu shine mi kallo kenan ka nisanci wannan abokan sannan kuma abu na gaba shine ka nisanci zama kai kadai domin lokacin da kake zama kai kadai kana da damar kai mi kai abin da kake so ko kai wasa da farjin naka amma idan ya kasance kana a cikin mutane zaka mi zaka yi kokari ka guji wannan mun gane ko shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hatta balaguro in zaka yi kada kai mi kada kai sa kai kadai ka samu abokin da zaku yi tare da shi kenan ka nisanci zama a kai kadai abu na gaba shine kada ka zauna baka aikin komai domin lokacin da ka zauna baka aikin komai lokacin ne wasu tunani za su iya zo maka to kenan lokutan ka gaba dai ka sa su a cikin wani aiki imma ya kasance aiki na karatun alqur'ani ko kuma ya kasance aiki na hira mai amfani ko kuma ya kasance aiki na ayyuka dai wanda muka sani kada dai ka zauna baka aikin komai abu na gaba shine azawajul mubakkir idan da dama kai kokarin gaugawar yin aure to shi a yanda ya zano mini shi kuma aiki bai da mun gane ko to kun ga ba ma mishi butun mi ba ma mishi butun aure to idan baka yin aure manzo Allah ya ba mu mahuta me yake cewa fa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun kai kokarin yawan yin azumi azumi yana ɗaya daga cikin me yake da suna fa'idar sa yana karye sha'awa idan dai har Allah zumci yin sa a yanda addini ya karantar da shi yani yanda addini ya karantar da shi shine lokacin da kake azumin idanuwanka da kunnuwanka da bakinka su ma su yi mi su ma su yi azumi abu na gaba shine a koda yaushe ka zan tunawa da munin wannan abin da kake aikatawa ma'ana wannan wasar da kuke yi har mani ya huto ku biya ma kanku bukata ka tuna munin sa a duniyarka da a lahirarka idan mun ce a lahirarka shine mi ka mutu kana wannan tabbas zaka shiga a mi zaka shiga a wuta mun gane ko domin yana ɗaya daga cikin siffar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ta mumunai akan cewa walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun karshe dai Allah yake cewa duk wanda suka nemi biyan bukatar su ta wajen aure ko kuma ta wajen bayu to sun kasance yan ta'adda yana ɗaya daga cikin mutun yayi wasa da farjin sa ko kuma ya nemi wani namiji su yi wasa har wannan kin ya huto na gaba alahiyance likitoci suke cewa duk wanda yake yawan yi ta aikata irin wannan istimna'i ko kuma irin wannan liwadin na tsakanin kai da namiji daga cikin abubuwan da yake jama mutun shine yana hana ma mutun kwanciyar hankali zaka ji a koda yaushe kana a cikin tashin hankali baka samun natsuwa sannan kuma yana sa mutun yawan tsoro zaka ga mafi yawan ƴan luwadi zaka ga tsoro ke gare su mun gane ko yana sa kuma ragwanci bayan wannan kuma sannan yana tasiri bayan kai aure in ma ka gaza saduwa da matar taka ko kuma ka gaza biya mata bukata sai yazo a wajen jima'i idan ba kai da hannunka ba zaka ji ka biya ma kanka bukata ba aure zai yi ko zai yi amma dai ita wannan ka cutar da ita mun gane ko ka dauki alhakinta bayan wannan kuma suke cewa idan ya yawaita yana iya jawo ma mutum rimeke da suna rishin aihuwa idan ya yawaita sosai mun gane ko wannan shi dai ne kenan kadan daga cikin mi kadan daga cikin tasirin wannan daga kuma daga cikin abun da zai taimaka ma mutum shine ya nisanci yawancin abubuwan da suke iya tada sha'awa mun taba bada irin wannan shawarar akan cewa abubuwa masu maski musamman kamar irin abun da ya shahi tsuntsaye da kaji suna ɗaya daga cikin abun da suke taimakawa wajen mi yawan tayar da sha'awa ashe kai kasur gumin gobro bai kamata a ce baka yawaita cin tsire da yawaita cin me yake da suna kaji da tantabaru wannan shine kenan idan kai makanka wannan kata da mukata do makanka jaraba wannan shine kenan kenan ka rage cin wannan abu na karshe ala adulluka ala malaki zalika shin kana so ya kai dan uwa in nuna maka abin da zai mallake maka dukkan wa'annan abubuwan shine mi as-sabr haquri dole sai ka jure ka hana ma kanka idan ba kai hakuri ba za ka taba iya hana ma kanka musamman wannan dan uwan namu da ya shiga a cikin wannan yanayin inda har ma yake ganin shi ba zai ma iya mi ba ba zai iya bari ba to za ka iya idan dai har ka so ka yawaita tashi da dare kana roƙon Allah Allah ya hana maka wannan mun gane ko muna fatan Allah madaukakin sarki duk wanda Allah ya sharafta da irin wannan cutar Allah ya yaye masa ita sannan kuma ya shiryar da matasan mu akan tafarki madaidaici kenan zamu tashi har yanzu a cikin kitabu al me yake da suna kitabu al-li'an ko kuma kitabu ar-rida' ne ko jayyid hadisi guda biyu na karshe a cikin wannan babin hadisi na farko a ciki shine an uqbah ibn amir ko kuma an uqbah ibn al-harith radiyallahu anhu an karbo daga uqbah dan harith yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annahu tazawwaja ummi yahya ya auri ummi yahya binti abi ihab wadda take diya ce ga abi ihab faja'at amatun sauda sai wata bakar baiwa ta zo faqalat sai tace qad arda'atkuma ni na shayar da ku qad arda'atkuma ni na shayar da ku da kai da matarka mun gane ko idan ku tace ta shayar da su akwai mi akwai matsala ko ba matsala akwai matsala dan me yasa dan baya halatta su mi su auri juna to wannan shine yace fa zakartu dhalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata ma manzon Allah haka qala sai yace fa a'rada anni sai manzon Allah ya kauda kai daga gare ni ya kyale ni qala yace fatanahaitu sai na karkata na fuskance sa fa zakartu dhalika lahu sai na ambata masa haka fa qala sai yace wa kaifa taqaqa ya kake so kuma wa qad za'amat alhali kuma tari cewa ta shayar da ku an qad arda'atkuma alhali akan cewa tari cewa ta shayar da ku mun gane ko wannan kenan ɗaya daga cikin sahabban ne da ake cewa Uqba bin al-Harith yana zamana shi da matarsa ana cikin annashuwa sabuwar amarya ana a cikin sahrul asli sai wata bakar mata ta zo wucewa sai ta gansu a tare ta ce cewa ba dai ka aure wance ba yace eh sai ta ce masa aiko na shayar da ku kai da ita ni na shayar da ku mun gane ko to shi kuma yana ganin ta kaka za a ce bata ce ta shayar da su ba sai da ta yi aure to kai kuma waye gaya maka da cewa ya kai me yake da suna sahabi ta san da kun yi auren to shine abun ya masa zahi yana ganin me yake da suna kawar munakisa ce ake so a masa sai ji a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kawar da kai ana manzo Allah ran sai ya bace ta kaka har za a gaya maka cewa an shayar da ku kuma ka zo sai ka ma zo tambaya sai manzo Allah ya ce masa da karshe ya kake so in maka alhali ta ce mun gane ko to wannan kenan sai nuna mun da cewa me yake da suna idan dai har mace aka shayar da ku kai da ita to baya halatta ka aure ta kamar yadda muka bada karshen karatu tarihin wannan abin da ya faru a Nigeria ko wannan shi ne kenan insha Allah wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilin ka'ida da malumai suke cewa malaman usul suke cewa al-aslu fil furuj al-isma asali na abun da ya shahi me yake da suna saduwa da mace shine asali shine haramun ne ka sadu da kowace mace sai da dalilin da ya nuna cewa ya halatta ka sadu da ko bai halatta ba idan aka ce asalin abu shine kaza ana nuhin a duk lokacin da aka samu shakka a cikin abun nan to ana barin sa kun ga anan shakka ce aka samu babu tabbaci amma dalilin shakkan nan sai manzo Allah ya ce masa mi shikenan ya lalace mun gane ko kenan dan saboda za a tsaya akan asali kenan a duk lokacin da aka samu matsala akan wani abu to za ka yi aiki da asalinka ne mun gane ko shine malamai suke cewa al-aslu huwa al-baqa'u 'ala al-asli hatta yarida an-naqil idan muka bada misali da arwala zai hi dadi kai ne kai arwala ka zo ka kabarta sallah sai kake tunanin arwala ta kare ko bata kare ba me ya asali shine kayi mi kayi arwala me kake shakka ta kare ko bata kare ba to wannan shakka anan zata yi tasiri ba zata yi tasiri ba domin asalin kayi ne to shi kuma anan ne asali shine haramun ne yami ya sadu da ita to yanzu an kulla aure sai wata zo tace ta shayar da su shakka ta shiga ko to me ya asali anan ya koma ami akan cewa ba mi bace bai halatta ba ya aure sun da shine asali ba zai sadu da ita ba ko wannan shine ma'anan ka'idan kenan wannan hadisi yana nuna idan aka samu shakka a cikin abin da ya shafi al'amari na aure musamman idan shakka ce wadda take tana da tasiri sosai kamar shayarwa kenan ana lalata auren irin wannan shi ake ce ma al-fashu ba zai ci ba ma ya sake ta a tun lokacin ma ta zan ba matarsa ba mun gane ko ba sai ya jiran ta sake shi ba ba sai ta yi jiran ya sake ta ba wannan shine kenan hadisi na gaba anil bara ibn azib radiyallahu anhu qala daga bara dan azib yadar Allah ta kara tabbata a gare sa yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya huta yani min makkah yana nuhin manzo Allah ya huta daga makkah fatabi'atuhum ibnatu hamza sai ir hamza ta bisu tunadi tana kira ya ammu ya kai ammi ma'ana tonton ya kai tonton kina fatanawalaha aliyun sai ali ya doke ta fa akhadha bi yadihi ya doke ta da hannunsa ma'ana ya zura mata hannu ya doke sa da hannu ya doke ta da hannunsa wa qala li fatima sai ce ma fatima duna kibnata ammiki fahtamalatha kikama ir dan uwar ma'aifinki sai ta doke ta fatima ana nuhin nan matarsa mun gane ko yace fahtasama fiha aliyun wa zaidun sai ali da zaid ya suka yi rikici akan ta da Ali da Zaid da Ja'far suka yi rikici akan wane ne zai riki wannan yarinyar, ba sai ana ganiya da kyau ba. Kun san Hamza an kashe sa a Ghazwatu Badr, yana da kananan yara, tunda Hamza ba lattizo bane lokacin da ya rasu, warin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai kai shekara 60 ba, shekara 50 ne da yan kai, mun gane ko wannan shine, ko kuma a ce ma shekara 50 kin bai wuce 51. To bayan ya rasu ya bar yara kanana suna a Makka, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi fathu Makka, bayan sun dawo sai ita wannan yarinyar ta kira, tana kiran ya am, ya kai dan uwan ma'aifina, mun gane ku, ya kai tonton. To aka yi daidai a wannan lokacin mutum uku suna a wuri guda, da Ali da Zaid da kuma Ja'far, kuma dukkansu tonton kinta ne. To kowa ya ce shi take kira, mun gane ko, sai aka fara rigima wane ne zai dauki wannan yarinyar dan ya samu falallar rinan marainiya. Sai aka zo aka kawo kara a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai fa qala Ali, sai Ali yace ana ahaqqu biha, ni nahi cancanta da ita ya ma'aikin Allah, wa hiya ibnatu ammi, domin ita diyar tonton kina ce. Wa qala Ja'far, sai Ja'far yace ibnatu ammi, ni ma ai diyar tonton kina ce, domin Ja'far da Ali uwarsu dai, ubansu dai ko, ko kuma ce ubansu dai, ba ni da tabbacin uwarsu guda ce ko ba guda ba, dukkansu diyan wane ne, Abi Talib, mun gane ko, wanda ya rini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalatuha tahti, kun bayan wannan tantikinta, ma'ana kanwar ma'aifiyarta ni ke aure da ita, shine ma'anan tahti, ni ke aure da kanwar uwarta, kenan ni ina da falala guda biyu, ni tonton kinta uwarta mi tantinta, mun gane ko. Yace wa qala Zaid, shi kuma Zaid yace ibnatu akhi, ni kuma yar dan uwa na ce, dan me yasa yace yar dan uwan shi ce, dan saboda lokacin da suka yi hijira suka zo a Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin su biyu, da Hamza da Zaid. Mun san a lokacin da manzo Allah ya hijira ya zo a Madina, ya hada yan uwantaka tsakanin muhajirun da kuma tsakanin muhajirun da ansar, mun gane ko, sai kasance har ma hatta ma gadon juna suna yi, sai daga baya aka rusa wannan gadon. To shi Zaid yace ni kuma diyar dan uwa na ce, mun gane ko. Fa qada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha, sai manzo Allah ya hukunci akan cewa yarinyar za ta zamna a wajen tantinta, ma'ana yar uwar ma'aifiyarta. Wa qala, sai yace al khalatu bi manzilati al ummi, ita yar uwar ma'aifiya a matsayin uwa take, ma'ana tanti a matsayin uwa take. Wa qala li ali, sai yace ma Ali, anta minni wa ana minka, kai daggare ni ne, ni ma daggare ka ne. Wa qala li Ja'far, sai yace ma Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi, kahi kama da dabi'una da kuma halittata. A cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa, shine Ja'far, mun gane ko. Allah ya yi shi mutum ne mai kyawu sosai, shi yasa lokacin da ya rasu diyan nasa su ma sun yi gadan kyawunsa, har ya kai ga me yake da suna, ana ci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaran nan, manzo Allah yayi musu kahi, mun gane ko, ma'ana a musu addu'a dan saboda ka a musu baki dan saboda tsananin kyawun su. To shine kenan manzo Allah yace Ja'far, kai kahi kowa kama da ni a wajen halitta da kuma dabi'u. Wa qala li Zaid, sai Zaid yace anta akhuna wa maulana, kai kuma dan uwan mu ne kuma maulan mu, mun gane ko. A larabci idan aka ce maula yana dokar ma'ana guda biyu, yana dokar maula a matsayin shugaba, yana dokar maula a matsayin bawan da muka enter, mun gane ko, kenan ya danganta da siyakin da aka kawo kalimar. Amma anan abin da ya hirin jaye shine ma'ana maula, ma'ana bawan mu wanda muka enter, domin bawa ne manzo Allah ya enter da shi, mun gane ko. Wannan shine wannan hadisin, abin da yasa aka kawo su a cikin wannan babin, dan a nuna mun da cewa idan me yake da suna yarinya ta zamanto, ko kuma yaro da ya kasance maraya a wajen riko wanda yake cancanta da rikonsa, su ne mi, su ne bangaren wa, bangaren uwa, mun gane ko, kenan bangaren uwa. Za a fara da wa, malamai suna jirowa akan cewa za a fara da kaka, kaka ta bangaren uwa, idan babu kaka ta bangaren uwa, sai mi, sai a komo ga kanwar uwar, ko kuma a ce yar uwar uwar. Misali Allah ya tsare, matar ka ce ta rasu, ta bar jariri ya, ko ta bar jariri, to a wannan lokacin ba za ka ce ba ni dangi na za su renanta, a'a, za a diba ne a gani bangaren uwar, idan aka samu su ya kamata su rike ta. ko kuma da a ce an samu a bangaren uwar uwar sai dai mutane ne wanda ba su da kyakkyawan dabi'u to a wannan lokacin wanda suka yi cancanta sune wa sune bangaren ka kenan mun gane ko domin rishin dabi'un su yakan iya jawo ita ma yarinya ta tashi a cikin mi ta tashi a cikin mummunan dabi'u kenan sai a tsiratar da ita a mayar da ita wajen masu mi wajen masu kyakkyawan dabi'u kenan wannan shine kaida ta musulunci idan kuka rabu yarinya bangaren uwar ta su suka yi cancanta da ita su za su kula da ita har yanzu a cikin wannan hadisin yana nuna muna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kyakkyawan dabi'u na idan zai hukunci a tsakanin sahabban sa yana kokari ya kar yayi musu magana mai kyau wanda za ta faranta musu da rai kun gani kowanne daga cikin sai da siffan tasa da siffa mai kyau dan saboda kada ya ji haushin an ba wancan shi ba a bashi ba har yanzu a cikin wannan hadisi yana nuna muna cewa ashe a wajen aikin alkhairi gogoriyo ake yi mun gane ko kamar yanda a wancan satin ma nayi bayani a wancan masallacin kaida ce a wajen mai ke da suna malumman fiqh suke cewa al-itharu bil qurbi makruhun idan aka zo a wajen aikin alkhairi makruhi ne kace ah wana bismillah ah wana bismillah indai ba ka san sai indai ka san da cewa wannan shi cancanta na bada misalin an kawo ruwan arwalla ne ko kuma mutun ne yazo bara yana neman san kisan ya cika ya sai magani to a wannan lokacin so ake ku gode kace a alaji bismillah alaji kai bada a to idan kai wannan ka saba mun gane ko kai kuskure anan gogoriyo ake so ku yi alaji ya bada sabuwar san kisan insa kai kuma ka bada tsohuwar ka mun gane ko wannan shine kenan amma idan ya kasance a cikin al'amari na duniya to a wannan kuma ithari ake wa yu'thiruna ala anfusihim sai ahihi tajuna kun ga anan niyan aikin alkhairi ne rikon mi rikon maraya to shi sa kowanne na mi kowanne na gurin ina a ce ma shi zai rike wannan yarinyar to haka ya kamata a ce mun kasance a wajen al'amari na ibada kada ya kasance kowa yana dibin sai wani yayi a'a kai kai Allah yake cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum yi gaugawa wajen neman gafarar ubangijinku za mu tashi a sabon kitab shine kitabul qisas ma'ana littafi wanda yake bayani akan qisasi me ake cewa al-qisas al-qisas lughatan idan aka ce al-qisas a cikin lugha shine tatabbu'u shay mun gane ko shine tatabbu'u shay abi wani abu kaza abu diddigin abu kaza mun gane ko wane yayi abu kaza sai abi diddigi yanda yake nan shi ma ayi mishi haka nan mun gane ko amma a cikin babe na fiqhu shine suke cewa tatabbu'u ad-dam tatabbu'u ad-dami meke da suna bil qiwadi shine tatabbu'u ad-dami bil qiwadi shine ake cewa al-qisas ma'ana shi wannan ya shafi fanni ne na zubda jini idan mutun ya zubda jini shi ma za a zubda mishi jinin sa daidai gulgudun yanda yi in ka kashe za a kashe ka daidai gulgudun yanda ka kashe shine ma'anar mi al-qisas za mu zo a cikin hadisan da za su muna bayanin yanda kisasi yake kasancewa a musulunci malike cewa an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullah dan mas'ud yardar Allah ta kara tabbata a gare sa kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace la yahillu damu mri'in muslimin baya halatta zubda jinin musulmi yashhadu an la ilaha illa Allah wanda ya shaida ba abun cancanta da bauta sai Allah wa anni rasulullah kuma lallai ni dan aikin Allah ne illa bi ihda thalathin sai da dai daga cikin abubuwa guda uku baya halatta zubda jinin musulmi sai da dalilin dai daga cikin abubuwa guda uku na harku athayyibuz zani shine tsohon mazinaci in ji Hausawa amma ana nuhin wanda ya taba yin aure yayin zina mun gane ko wan nafsu bin nafsi da wanda ya kashe rai mun gane ko idan ya kashe shi ma za a kashe shi wattariku lidinihi da kuma wanda ya bar addinin sa almufariqu liljamaa wanda ya rabu da jama'a mun gane ko kenan wannan hadisi na muna a musulunci babu inda ake hukuncin kisa in ba ɗaya daga cikin mi ba wannan abubuwan guda uku zina ga wanda ya taba aure wanda ya kashe shi ma a kashe shi ta yanda ya kashe sannan na uku wanda ya bar mi wanda ya bar addini anan dukan wannan abubuwan suna buƙatar dogon bayani amma sai ne idan muka zo a cikin kitabul hudud za mu bayani isasshe inda zan yi waqafi anan shine abin da ya shahi wanda ya bar musulunci an ce a kashe sa yana ɗaya daga cikin shubuhar da me yake da suna almustashriqun ma'ana turawa masu karatun addini suke yada a cikin musulmai akan cewa ai addini yana cin karo da juna, alqur'ani yana cin karo da juna, Allah manzon Allah wataran yana ƙaryata Allah, haka suke cewa subhanallah, ko kuma Allah yana ƙaryata manzon Allah. Me suke nihi? Shine aya ta zo sai hadisi ya zo ya ci karo da abin da ayar ta mi tace, mun gane ko? Ko kuma me yake da suna hadisi ya zo sai Allah sai aya ta sabko ta ci karo da wannan hadisin? To wannan shine kenan. To shin har wannan akwai sa a cikin musulunci? Wannan babu sa hal abada, mun gane ko? Malamai suke cewa la ta'aruda fi nususi, babu cin karo a tsakanin hadisai ko kuma a tsakanin nassoshi na alqur'ani da hadisi. Idan kaga cin karo, to dimuwar daga gare ka take, kai ne kake ganin akwai cin karo. Amma mi wanda suke ar-rasikhuna fil ilmi, wanda suke masu zurhi a cikin ilimin addini, sun san da mi babu, mi babu cin karo, mun gane ko? To me cin karon da suke cewa akwai a cikin addini, musamman abin da ya shahi wannan? Suka ce anan manzon Allah ya ce idan mutun ya bar addini aimi a kashe shi ko? A hadisi sahihi manzon Allah yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu, duk wanda ya sake addinin sa ku kashe shi. Suka ce to ai kuma ga ayoyi na alqur'ani, Allah madaukakin sarki mi yace la ikraha fi din, babu tilas ami a addini. To dan mi mutun ya shiga kuma za ku tilasa saka ce mi kenan? Mi Allah ya mi, manzon Allah ya yi mi, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali iyazu billah, mun gane ko? To ko kai idan baka baya kasance kana dan ta'ammuli da karatu ba, zaka ga akwai cin karo ko? Wanda ya bar addini a kashe shi, kuma Allah ya ce babu tilasa addini, mun gane ko? Jayyid. To bari mu zo mu walwale, ko akwai wanda zai walwale muna? Ba mu da cikakken lokaci, bari mu walwale muna yanda abin yake. Da farko Allah madaukakin sarki ce babu tilas ami, babu tilas a addini, kuma manzo Allah ya ce wanda ya bar addini a kashe sa. Kuma asali idan aka zo za a kashe sa, ya ake masa? Mutum ne yana musulmi, ya kafurta, ya koma wani addini, ko ya bar musuluncin gaba ɗaya, za a kashe a gaban alƙali, ba ga magarin mutane bane za su yi masa hukunci, mun gane ko? Kenan idan aka kawo sa a wajen alƙali, za a nemi yami ya komo musuluncin. Kun ga wannan shine suke cewa ma asalin tilas kin, a tilas ta ka dole sai ka komo, idan kake komowa sai ami, sai a aika ka lahira. To kun gani wannan shine tilas ta wanda suke cewa Allah ya hana, kuma ai manzon Allah ya ce ai. To anan ne ya amsa, anan shine a wannan wurin ba ana tilasta ma mutum bane akan ya shiga a cikin addinin, domin a asali a cikin me yake? A ciki yake. Abinda ake nufi shine wajen shiga musuluncin ba a tilasta maka baka shiga, amma kuma idan ka shiga shi kenan ka shiga, mun gane ko? In ma ka mutu a musulmin a zahiri, mun gane ko? Ko kuma ka mi, ko kuma ka sheka lahira. To dan me yasa aka ce idan mutun ya bar addini ami a kashe sa? Malamai suke cewa malamai Allah madaukakin sarki ko manzon Allah ya hukumta wannan ne hifzan, ko kuma saddan lizari'a, dan a toshe fitinar da take faruwa a lokacin manzon Allah da Yahudawa suka kirkiro. A lokacin manzon Allah Yahudawa sun kirkiro da wata hila, da wata dubara. Ya suke yi? Shine fadin Allah madaukakin sarki, wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wasu daga cikin mutanen Yahudawa da Nasaru suka ce kun san dubara da zamu yi mu kori mutane daga addinin Muhammadu, shine mu zo yau mu ce mun gane musulunci, mu shiga a cikin musuluncin, a gobe sai mu ce mun gane ashe ƙarya ne mu bar musuluncin. Mu yi kwana kaza muna musulmi sai mu bari, sai abin ya zama to kawami, kawami kaman wasa, kaman izgili. To dalilin wannan shi kuma da ƙarshe manzo Allah ce to duk wanda ya shiga ya shiga, ko ya ci gaba ko mi, ko ashe kashi lahira, mun gane ko? Wannan shine kenan. Kenan wannan shine. Kuma har yanzu malamai suke cewa har yanzu a ka'ida ta kasashe, mun gane ko? Akwai abin da ake ce ma ina turawa, da Hausa suna ce musu ƴan leƙen asiri, ban san da Faransai me ake ce musu ba, ajan sekire ko? Ajan sekire ne ko? Jewuwa. To ajan sekire kun san akwai na kasashe, mun gane ko? Tsakanin Amurka da Shin ba a gamaci shi, da Rasha ba a gamaci shi. Idan suka kama ɗan leƙon asiri za a hukumta sa, kuma yana ɗaya daga cikin hukuncin da ake musu shine za a kashe su, a ɓadda su, ko kuma mi, ko kuma a sheke su a cikin iska. Shine abin da ya faru tsakanin Faransa, tsakanin Saudiya da wani ɗan jarida wanda turawa suke goya ma baya, mun gane ko? Wanda suka kashe a ina a garin Turkiya ko? mun sanya ai kun san kun ji labarin kisan da suka masa ko kisan wulakanci wanda ko gawar sa ma ba a samu ba cikin iska aka sheke shi mun gane ko asida aka sa masa ya narke aka sheke shi kenan to wannan yana daya daga cikin hukuncin da suke yi mun gane ko to kun gani idan ya kasance to a dan duniya an yi wannan to me yasa ba za a yi ba dan me dan addini masu demokaradiyyan su suka yarda da wannan wanda suke cewa bai dace ba a ce an mamoto hukuncin kisa to su suke haka to me yasa za ku cewa musulmi sun yi ta'addanci mun gane ko to wannan kenan ma'ana amsa ce ta mi ta a hankalce wannan shine kenan insha Allah hadisi na gaban malaka yake cewa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud ya dar Allah ta kara tabbata a gare sa yace awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyama farkon abun da za a yi hukunci da shi a tsakanin mutane ranar tashi alqiyama fiddima shine abun da ya shahi jini mun gane ko abun da ya shahi mi abun da ya shahi jini ka zub da jinin wanga abun da ake nuna anan shine kisa shine farkon abun da za a yi hisabi da shi a ganin ku babu cin karo da wani hadisi wanda kuke tsammani wa zai tuno min wani hadisin wanda kuke ganin akwai cin karo tsakanin shi da wannan sai a walwali matsalar aha yawa jazakumullahu khairan nasu akan tuno min hadisin yanda yake aha awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyama shi kuma nan awwalu ma kun ga duka ma shi ga su guda ne horkon abin da za a yi nan ma horkon abin da za a yi to akwai cin karo ko ba cin karo a zahiri amma malamai suke cewa abinda ake nihi anan shine ya danganta da haƙoƙi a ranar tashi alƙiyama haƙoƙi za su rabu guda biyu haƙoƙin da suka ta'allaka da Allah shi kadai da haƙoƙin da suka ta'allaka na Allah da na bayo to haƙoƙin da suka ta'allaka da Allah shi kadai a asali to shine tsakanin su abinda za a harabin ciki akan sa shine mi shine sallah tunda sallah a kai tsaye aka ce asali haƙi ne na Allah madaukakin sarki idan ba kai sallah ba za a ce ba ka cucuwa ne mun gane ko sai idan dai an tayi a wajen kwadetarwa a tayi a wasu tawiluka na can daban mun gane ko amma zub da jini fa idan ka kashe wannan kai tsaye wanda ka ci haƙin suna da yawa kamin akai ga haƙin ma Allah madaukakin sarki mun gane ko to shine abin da ake nihi haƙin da ya shahi na ɗan adam farkon abin da za a hisabi da shi shine mi shine zub da jini me wannan hadisi ki karantar da mu ashe daga cikin haƙoƙin da suka hi tsanani a wajen Allah madaukakin sarki na abun da shi haƙoƙin mutane shine haƙin zub da jini ma'ana haƙin ka raba mutun da rayuwarsa yahi haƙin ka kwace dukiyarsa yahi haƙin ka ci mutuncinsa da abun da ya kama da haka hadisi na gaban malaka yake cewa an suhail ibn abi sahabi hathma qala an karbo daga suhail bin abi hathma yace in talaqa abdullahi bin sahal ya tahi wa muhayyisa ibn mas'ud da muhayyisa dan meke da suna mas'ud ila khaybar zuwa khaybar wa hiya yawma idin sulhun ita kuma a wannan lokacin ana a cikin sulhu ne mun gane ko ina ana a cikin wannan sulhun ne suka tahi fatafarraqa suna a cikin tahiya sai suka rarrabu fa ata muhayyisa ila abdullahi bin sahal sai muhayyisa yazu a wajen abdullahi bin sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan yana sharbir a cikin jininsa an kashe sa mun gane ko da suka rarrabu maiwa bukata ce ta sa aka rarrabu sai aka zo wajen kwatsewa a wajen kwatsewar sai gudan ya isko an kashe masa dan uwansa gashi sharbir a cikin mi a cikin jini fadafanahu sai ya turbude sa yayi masa rami ya masa sutura thumma qadima almadina sannan sai ya zo a madina فانطلق عبد الرحمن بن سهل سي عبد الرحمن بن سهل يتهي ومحيصا دمحيصا وحويصا دحويصا ابن مسعود وند ايام مسعود ني كونغا ينا داي daga cikin sunayen da ya kamata muraya sunayen sahabbai ne huwaysa da kuma mi muhayisa musamman wanda ya samu tawaye zan tawaye mafi yanci an ya samu sunan da suke kusa da juna ko muhayisa huwaysa mun gane ko jayyid sai ke cewa dukan su kuma ayyan mas'ud ne sai suka je zuwa wajen manzon Allah fa dhahaba abdurrahman yatakallam sai abdurrahman yaje yayi magana mun gane ko su uku ne yannai ne akwai babba akwai karami akwai na tsakiya to da aka zo a wajen manzon Allah an zo kawo kara sai karamin ya tahi magana alhali ga yannansa فقال صلى الله عليه وسلم سي منزان الله يتي كبر كبر جرمما جرمما معنى بري من يسهار مغانا منغاني كو وهو أحدث القوم الهالي ياهي سزما يارو شيني معنى أحدث القوم فسكت سيشرو دباكنسا فتكلم سيسو وننيايو الناس من ينسكي مغانا فقال سي منزان الله يتي أتحلفون وتستحقون قاتلكم شين za ku yi rantsuwa sai ku cancanci wanda aka kashe muku aw sahibakum ko kuma dan uwanku sun zo sun kawo karan ne cewa an kashe musu dan uwa kuma ga waɗanda suke zargi mun gane ko to sai dai basu da mi basu da dalilin da ya nuna ga wanda ya kashe wannan kin mun gane ko to shine sai manzon Allah ya ce za ku yi rantsuwa akan cewa ga wanda ya kashe muku alhali a wannan lokacin sai a baku me yake da suna a baku ku cancanci mamacinku ma'ana idan diya ce a baku idan kuma ayi kisasi ne shi ma a kashe shi a kashe qalu sai suka ce wa kaifa nahlifu ta kaka zamu yi rantsuwa walam nashhad alhali bamu halarta ba walam nara kuma bamu gani ba ta kaka zamu yi rantsuwa akan abun da bamu gani ba mu zargi ne muke yi mun gane ko qala sai malai sai manzo Allah yake cewa fatubriukum yahudu bi 50 yaminan to dan haka yahudawa za su kubuta daga zargin da kuke musu da rantsuwa guda 50 ba ba ku dalili ba to su yahuda za su yi rantsuwa guda 50 akan ba su ma suka yi mi ba su ba suka kashe muku wannan mutunan faqalu sai suka ce kaifa na'khudhu bi aymani qaumin kuffar ya manzo Allah ta kaka zamu yi aiki da rantsuwa kafiran mutane ina ruwan su da rantsuwa sun san girman Allah ma balle rantsuwa ta yi tasiri akan su mun gane ko to shine abin da suka ce فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده سي منزان الله يباد دير سدغا وجنسا دان اكاشي مي دان اكاشي وتر من غاني كو wannan shine kenan وفي حديث حماد بن زيد اتكين حديث نا حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزان الله يتي ايقسم 50 منكم شين غدا 50 daga cikin ku zasu yi rantsuwa ala rajulin minhum akan wani mutun daga cikin su fayudfa'u bi rummatihi sai a tusai a baku shi gaba ɗayan sa ma'ana daga cikin ku akwai wanda zai yi rantsuwa guda 50 akan cewa ga wanda ya kashe shi sai a baku wannan mutun da kuka yi rantsuwa akan cewa shi ya kashe sa qalu sai suka ce amrun lam nashhaduhu abunda bamu halarta ba kaifa nahlifu to ya zamu yi rantsuwa akan sa qala sai manzo Allah ya ce fatubriukum yahudu to dan haka yahudawa za su kubuta daga zargin da kuke musu bi aymani 50 minhum da rantsuwar mutum 50 daga cikin su qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah qaumun kuffarun kafiran mutane wa fi hadisi sa'id ibn ubayd akuma hadisin sa'id bin ubayd fakariha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sai manzon Allah yayi kyamar an yubtila damahu akan ya lalata jinin sa ma'ana kamar akan cewa an kashe sa a banza manzo Allah ya kyamar a ce wannan an kashe sa a banza me ake nufi da an kashe mutum a banza shine a kashe mutum ya kasance ba a samu ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ba imma kisasi ko kuma diya mun gane ko wannan shi ake cewa a kashe mutum a banza ba a san wanda ya kashe ba ko kuma an kashe shi babu diya babu me babu kisasi idan aka ce kisasi ma'ana babu daukar hansa fawadahu bi mi'atin min iblis sadaqa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fansar da shi ya ba da diyar sa da me yake da suna raqumi guda nawa guda 100 wannan babin me yake da suna wannan hadisin yana mana bayani ne akan abin da malaman fiqh suke cewa al-qasama me ake cewa al-qasama abin da ake cewa al-qasama shine za a kashe muku mutum idan aka kashe muku mutum sai kasance kuna zargin wasu mutane da cewa su suka kashe muku wannan mutunan naku idan kuka zo a wajen shari'a sai a ce ku kawo mi ku kawo dalili ko albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara idan kace amma kaza za ka kawo dalili to idan ba ku da dalili a wannan lokacin mun gane ko kuma aka tabbatar da zargin da kuke musu takan iya ya zama to gaskiya to shine sai a ce wannan mutanen da kuke zargi tunda ba ku da dalili za a sa su su yi mi su yi rantsuwa guda nawa rantsuwa guda 50 mun gane ko kaji me yake da suna jaraba rantsuwa guda nawa guda 50 dan me yasa aka ce guda 50 dan saboda in mutum mai imani ne takan iya rantsuwa ga ta mai yawa mun gane ko kallo din ya mishi yawa a ranar tashi alkiyama to wannan shine takan iya kamin ya cika na 50 ya ce ya hasa mun gane ku, to shi yasa aka sa rantsuwa guda 50. To a wannan lokacin idan buku yadda da rantsuwar su ba kuna ganin fasikai ne, busu damu da kuma, to sai a ce to ku ku yi rantsuwa, haka ne ka'ida take. Idan kuma kuna zargin ka a zo me yake da suna ba su suka sheshi ba, mu yi rantsuwa ga banza kuma al'amari ya hawo su ma sai MC su yi mi shikenan, sai su hasa, sai a ta shikenan, tunda ba ku da dalili kuma buku yadda da rantsuwar su ba kuma ba za ku yi rantsuwa ba, to shikenan, mun gane ko, jinin mutunan ku ya tahi a banza. Amma a wannan lokacin da a ce su za su yi rantsuwa, to shikenan a wannan lokacin za a mi za su biya diya su mutanen. Idan kasance kuma akwai wanda suke zargi mutun ne guda, ba kabila bace suke zargi, to a wannan lokacin mutunan nan guda za a yi masa kisasi ko kuma a yi diya. Idan aka kashe maka dan uwa, kana da zabi guda biyu, ko ka nemi a yi kisasi, ma'ana a kashe shi ma wanda ya kashe maka dan uwa, ko mi, ko kuma ka nemi a baka diya, kana da dama akan wannan, mun gane ko. Yana ɗaya daga cikin me yake da suna tashin hankali, hikima ta musulunci, da ya hukunta kisa. Duk hukuncin da aka ce ma za a yi kisa, za ka ga an ɗaure sa da wasu abubuwa masu wahala. Misali, kisa a wajen zina, wanda ya yi zina yana da aure, idan aka zo wanda ya kawo ƙara sai ya kawo shaida guda nawa, guda huɗu ko, kuma kowanne shi sun gani turmi da taɓarya. Idan kuma shi ne ya kawo kansa, idan aka ce an zarge sa ya ce ƙarya ne ko da gaskiya ne, ba za a hukunta sa ba. Ko da ya ce eh haka ne ya yi, an zo za a masa hukunci sai ce a'a ban yi ba, shikenan za a kyale sa, mun gane ko. Da an nuna mana musulunci wai ba kisan ba ne ake so, a'a mi me yake da suna abi gigawa ne dan mai rai ya mi, dan mai rai ya ji tsoro. To haka a wajen kisa, idan muka lura a Saudiya, mun sanya ake yi a Saudiya, ana hukunci na kisa ko, in ka kashe a kashe ka. Idan aka zo a wajen kisa, za a kawo dangi na wanda aka yi ma kisan da dangin wanda suka kashe, mun gane ko. To su wancan da ja nasu yana a can ya sheka lahira ko yana a cikin kabari, to su kuma wannan nasu gashi an kawo ga katon nan wanda zai zo kuwa ya huda masa kai, ma'ana wanda zai yankewa, sai a zo a kawo su a sa su a tsakiya. Dangi na wanda za a kashewa wanda su suka yi kisan za su je a wajen wa'ancan, ce da Allah ku yi muna hakuri, ku yi muna hakuri mu ba da diya, kada a kashe mu na dan uwanmu, mun gane ko. Idan suka ce a'a, sai a zo a aza ga wuya, ba za a yanka ba, sai a ce mi ku je ku ƙara tambayar sai Allah su yarda. Sai an yi sau nawa? Sai an yi sau uku. To ko da a ce na uku, idan suka zo an tayi za a yanka, sai ɗaya daga cikin dangin mutunan suka ce sun yahi, ko da mutum guda fa, shikenan mi, shikenan an hwasa. Ko da mutum guda ya ce su sun yahi, to shikenan, sai a yi mi a hwasa kashe shi, amma za su mi, za su ba da diya, shi ne raƙumi guda nawa? Raƙumi guda ɗari. Wannan dai yana mana hikima ta musulunci, inda muka samu daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.